ina farin cikin haduwar mu a wannan majalisi mai albarka wurin da yake masallaci ne kuma cibiya ce matattara ce ta Abubakar Siddiq Islamic Center ko Islamic Foundation a nan gwagwarwa a Kano Mota Dabo a wannan yammaci mai tarin albarka yammaci na talata wanda ya dace da 10 ko 11 ga watan 8 a wannan shekara ta 1421 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shine yammaci na 7 ne yau ko 7 ga watan 11 shekara ta 2000 miladiya alal haqiqa wannan haduwa ta mu a yadda take a tsare an so ne da ta kasance a makon da ya gabata to amma kuma saboda uzurin da aka gabatar hakan bata faru ba وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا duk abin da kuka so ko muka so ba shi ke faruwa ba sai abin da Allah ya ga damar faruwarsa dan shi ne mai kowa ko mai komai dan haka nake neman hanzari daga wajen ƴan uwana bisa da rashin halarta ta wancan mako na iyakacin kokarina na in zo din amma ban zo ba sai lokacin da an riga an tashi dan haka ne alƙawarin cewa in sake dawowa a yau dan mu haɗu a wannan yini kuma bisa ga wata kaddarawa ta Ubangiji a yau din sai ya kasance tun da safe bana jin na samu zama na minti 20 nawa zuwa yanzu dinnan tun da sanyin safiya tun bayan sallar asuba can da nan da can da sauransu saboda haka duk al'amuran da na tsara zan gabatar a cikin lecture tun a wancan lokaci daidai da sun tunanin in je in karkaɗe musu ƙura in ɗauko su ban samu ba kawai tahowa ne muka yi wannan gurin a gaskiya wannan maudu'i na munafukai da munafunci a da da yanzu maudu'i ne mai matuƙar muhimmanci ba na mantawa shekaru 2 da suka wuce a shekarar 98 na gabatar da wata lecture a Kaduna a Islamic Learning Center wanda aka yi mata matafiyar siffofin mummunai to bayan gabatar da lecture yau da shekara 2 kamar wata kaɗan da suka wuce baya sai wata ƴar uwa ke bani shawarar me zai hana tunda an yi siffofin mummunai kuma a yi siffofin munafukai nace gaskiya kan yana da muhimmanci an bani wannan shawarar ba daɗe ba sai takardar wannan gayyata ta zo naga an gayyace ni kuma a nan da sunan siffofin munafukai to lokacin da nabi ayoyi na alqur'ani kadai dai in tantance sufofin da munafikai suke da shi wanda Allah ya ambata cikin alqur'ani ban kai ga karasa ayoyin da suke magana akan munafikai ba cikin suratul baqara da suratul nisa da suratul munafiqun da suratul tauba da wani bangare na ma'ida ban kai ga karade su gaba daya ba amma na samu suffa daidai har 35 wannan fa kafin in shiga cikin hadisi a ayoyin kawai to a gaskiya sai naga wannan lecture za ta yi fadin gaske in har za a yi ta ko musamman in ta zanto a rubuce kuma yanayin da na samu kaina na yau ba zai bani damar in bi dukkan lungunan wannan maudu'in in magance muku shi ba yadda ni nake sha'awa dan haka sai wata fikira ta faɗo min cewa to mu dauki suratul munafiquna mana ni ba ayoyinta ɗaya bayan ɗaya in dangartakar magana ta sa mu je suratul baqara yawo mu dawo ma je mu dawo in dangantakar zance ta sa mu je tauba nan ma ma je mu dawo amma dai ruhin zancen suratul munafiqun mu ɗauke ta mu bi ta daga farkon ayoyinta zuwa ƙarshensu tare da fatan Ubangiji ta'ala ya mana jagoranci wajen faɗin daidai da kuma aikata daidai lafazin annifaq lafazi ne na larabci asalin annifaq daga nafaqa ne fi'li madi yunafiqu fi'li mudari nifaqan ko munafaqatan akan ce nafaqa yunafiqu nifaqan wa munafaqatan shi lafazin annifaq din ya samo asali ne daga annafiqa'u lafazin annafiqa'u kuwa shine gidan da yanyawa take yi yanyawa ce za ta yi rami cikin ƙasa, sai ta je can ta ƙulle, sai ta je can ta ƙulle, sai ta je can ta ƙulle, sai ta je wani wuri kuma sai ta kusan ƙullewa sai ta ƙyale shi haka. Ta yadda in ta shiga ta nan gurin, idan ka biyo ta ko ka tsaya kana jira ta fito, to ta maka tsiyar. Dan ta inda ta shiga ba ta nan za ta fita, sai ta ƙulle ta can gurin ta fito. To shi ne annafiqa a larabci. Daga nan aka samu sunan annifaq, wanda da Hausa muke ce masa munafinci. Kaga akwai babbar dangantaka ƙwarai da gaske tsakanin gidan yin yawa da kuma halin munafiki. In dai yin yawa ta shiga ta nan gurin, ya zanto ba ta nan za ta fita ba, to haka munafiki in ya ce kaza to ba kaza ɗin nan yake nufi ba. Don haka a cikin fassarar istilahin malamai sukan ce annifaq shi ne mai ibtalul kufri ma izharul islam. Mutum ya ɓoye kafirci a cikin zuciyarsa, amma kuma ya bayyana da musulunci a baki. A zuci bai yadda da Allah ba, bai yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, bai yadda da tsarin musulunci ba. Ko wani wurin ya yi masa, wani wurin ya ci karo da son zuciyarsa, don haka wanda bai masa ɗin ba bai yadda da shi ba. Amma a baki raurau yana bayyana addinin musulunci. Wannan shi ne abin da ake kira da suna munafunci. A tarihin munafunci, tarihi ne mai tsawo. Lokacin da aka turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da addinin musulunci a birnin Makka, nau'ikan mutane guda biyu ne kadai, ko dai mummuni mai tsantsar imani ko kafiri mai tsantsar kafirci, su kadai ne a cikin Makka waɗanda suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da kuma waɗanda ba su riga suka yi imani da shi ba. Haka musulunci ya ci gaba da tafiya bisa ga wannan tsari har shekaru 13. Yayin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira zuwa Madina, hijira zuwa Madina ce ta samar da jama'a na uku, su ne munafukai. Su munafukai kuwa lokacin da manzon Allah ya taso ya zo Madina, sai suke shakkun shin abin da yake kai daidai ne, idan daidai ne shin zai ci nasara ko ba zai ci nasara ba. Suna jin tsoron su yi adawa da shi, daga ƙarshe ya zo ya ci nasara, to ya za su yi kuma? Suna jin tsoron su yarda da shi, daga ƙarshe ya zo bai ci nasara ba, kafiran da suke gaba da shi su zo su murƙushe shi tare da su, to su ina za su sa kansu? To dan saboda su yi dabara su tsira a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma su samu tsira a wajen kafirai, sai suka raba kafa, sai su faɗa wa manzon Allah kalmar da yake so ta imani da musulunci a ƙarƙashin ƙasa, kuma suna tare da kafirai suna faɗa musu kalmar da suke so ta kafirci, kalmar da suke so ta shirka, ta gaba da addinin musulunci. To kuma sababban da suka sa su haka sababba ne masu yawa, amma dai mafiya yawan sababin da ya haifar da munafunci ga mutane, farko akwai san duniya. Yana ganin idan ya bi addinin musulunci, amin, suna ganin in sun bi addinin musulunci tsantsa, to duniyar da suke so za ta kubuce musu. Wannan san duniya, san dukiya, san shugabanci, idan sun bi addinin musulunci, dukiyar nan da girma da mukami da suke bukata zai kubuce musu, sanadiyar haka ba za su bi ba. Amma in sun kibi kuma za a yaƙe su, a ribace dukiyoyinsu, a kuma wato ainihin mayar da su bayi, ko ma a karkashe su, to kuma ba sa son haka. To wannan sababin sai ya haifar musu da nifaka, shi ne su raba kafa. Waɗansu kuma daga cikinsu, wato ainihin babban manufarsu da ta sa su munafunci, shi ne hasadar abin da Allah ya baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dan me manzon Allah ya karɓu a idan jama'a sama da su, bayan kafin ya zo Madina su ne shugabanni? Dan me mutane suke sallamawa in sun ji zancen manzon Allah, su kyale zancensu, su kyale zantuka ko ra'ayoyi iyayensu da sarukansu da dukkan wani mutum wanda suka sani? Wannan zuci, wannan hasadar da suke cinsa a zuci, ita ce ta haifar musu da munafunci. Da haka sai aka samu munafukai gungu na uku kenan cikin mutane, bayan ko da gungu biyu ake da su, mummunai masu tsantsar imani, kafirai masu tsantsan kafirci. Yanzu sai aka samu waɗansu waɗanda siffarsu shi ne at-tazabzub, kai kawo la ilaha ha'ula'i wa la ilaha ha'ula, su ba sa cikin kafirai tsantsa, ko ba sa cikin mummunai tsantsa. A baka san furta kalmar shahada, kuma har ma a zahiri ana ganin suna aiwatar da waɗansu ayyukan musulunci na zahiri, waɗanda ba kasafe ake hasaran, ake rasa dukiya cikinsu ba, kawai hasaran rai kamar sallah da sauransu. Amma kuma a zuci suna tare da kafirai cikin kafirci, cikin bidirewa Allah, cikin bidirewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To a gaskiyar lamari, lokacin da suka bayyana a irin wannan sassata su sun yaudari mutane masu yawa, domin galibin mutane suna aiki da zahirinsu ne, zahirinsu na kalmar shahada da suka bayyana, zahirinsu na halartar sallar jam'i, zahirinsu na aiwatar da waɗansu ayyuka na musulunci. Wannan shi yasa suka yaudari mutane, aka yadda da su, sannan kuma suna da daɗin baki, sannan kuma wato ainihin siffofinsu galibi suna bayyana da siffofi na kamala, irin wanda ba wanda zai raina musu. To wannan yasa suka yaudari mutane. Za mu fahimta ka cikin ayoyin da za mu karanta na cikin suratul munafiquna kamar yadda na ambata mana. Ubangiji ta'ala ya ce, "Idza ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka larasulullah wallahu ya'lamu innaka larasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun." Idza ja'aka al-munafiqun, idan munafikai sun zo wurinka, kalo zaka ji sun ce, "Nashhadu innaka larasulullah." Muna shaidawa cewa lalle kai manzon Allah ne, lalle kai Allah ne ya aiko ka da musulunci. Amma abin nan da suke faɗa, wanda suke cewa shaida ce tabbatacciya cikin zukatansu, wanda yanzu suke isar da saƙon da zuciya ta kunce da harsunansu, abin nan da suke faɗa ba haka bane ba. Allah ce, "Wallahu ya'lamu innaka larasuluh." Ubangiji ya san cewa kai manzonsa ne, ko sun faɗa ko basu faɗa ba, ko sun shaida ko basu shaida ba. "Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun." Kuma Allah yana tabbatarwa, yana ba da shaida cewa lallai munafikai ƙarya suke cikin da'awarsu. Hadisi ya tabbata cikin Sahih Bukhari daga Zaid ibn Arqam yace, ya ji lokacin da Abdullah ibn Ubay ibn Salul ke faɗa a ɗaya daga cikin yaƙoƙin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fita, aka samu wata ƴar hatsaniya tsakanin muhajirun, mutanen Madina, da al-ansar, al-muhajirun masu hijira, da al-ansar, mutanen Madina. Lokacin da aka samu wannan hatsaniya, sai ɗaya daga cikin muhajirun ɗin ke kiran ƴan uwansa su taimaka masa, ɗaya daga cikin al-ansar kuma shi ma ya kira ƴan uwansa don su taimaka masa wajen husumar da yake yi shi da wancan mutum daga cikin al-muhajirun. Cikin da haka ta faru, sai Abdullahi bin Ubay bin Salul yake cewa, awa kadfa aluha yanzu su waɗannan baƙin da suka zo kwanan nan ba su da masauki muka ba su, ba su da abinci muka ba su, har sun murmure yanzu za su rinka takalanmu da yaƙi? Awa kadfa aluha, yanzu haka za su yi? "La in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'zu minha al-adhab." Yace, idan mun koma Madina, lalle sai madaukaka sun kori kaskantattu. Lokacin da suka faɗo wannan magana, Abdullahi bin Ubay bin Salul ya furta wannan magana, yana nufin madaukaka shi da ƴan tawaga sa munafikai, yana nufin kaskantattu manzon Allah da wanda suka yi imani da shi. A sai lokacin Zaid bin Arqam ya ji shi, sai ya zo ya faɗa wa manzon Allah, yace, "Ga abinda na ji Ubay bin Salul ya faɗa." Sauran sahabbai suka tambayi Abdullahi bin Ubay bin Salul, "Gaske ne ko wannan abin?" Abdullahi bin Ubay bin Salul ya tashi ya rantse da Allah yace, "Ƙarya ne, bai faɗa ba." "Ya hanifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim wa hammu bima lam yanalu wa ma naqamu illa an aghnahumullahu wa rasuluhu min fadli." Zuwa ƙarshen aya suka rinka rantsewa cewa ba su faɗi wannan zance ba. Sai sauran sahabbai suka rinka hantarar Zaid bin Arqam, to ya ka ganta kawai ka zo ka yi wa mutum ƙage, to gashi ya rantse ya kunyata ka. Zaid bin Arqam yace, "Ban taɓa jin takaici ba a duniya a rayuwata irin wannan. Ga kalma na ji, tabbas mutum ya faɗe ta, amma gashi ya rantse da Allah a gaban manzon Allah, bisa ga cewa bai faɗa ba, gashi sahabbai sun ɗauka tafi, yanzu ne bani da gaskiya ke, ni ne bani da imani kenan." Yace, "Takaici ya kan mun, na koma gida ina cikin halin kakanikayi." Lokaci mai tsawo bai shuɗe ba sai Allah ya saukar da wannan ayar, wannan surar, "Idza ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka larasulullah والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة سلك ينصرسوا أما تيندر قوة كاريا شامكي جزيهنا أزلجيسو جزيهنا أغكاسا ورسكو ولنسكو ونيفنسو فصدوا عن سبيل الله سيسك فانتري دي تفركوا بنجدي التي إنهم ساء ما كانوا يعملون لليامونانا أبن دسوة كسن تيسنا أي كتابا haka ayoyin suka yi tatafiya suka yi tatafiya har yazuwa daidai maganar da Abdullahi bin Zaid bin Salul din ya faɗa ya qulona la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-azm minha al-azl walillahi al-izzatu wa lirasulihi wa lil-mu'minin walakin al-munafiqina la ya'lamun har yazuwa nan gurin sai Abdullahi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a kirawo Zaid bin Arqam aka kirawo shi yace Allah ya gaskata ka kwantar da hankalinka Allah ya gaskata ka gashi Allah ya ce in sun zo wurinka za su rinka rantsuwa su ce mun shaida kai manzon Allah ne ai Allah ya san kai manzon ka ne amma Allah yana shaida cewa ƙarya suke rantsuwa da suke so rantsa ne kan ƙarya ƙarya suke ba da gaske suka rantsa ba sun rike rantsuwan ne dan ta zama musu garkuwa fa saddu an sabilillahi dan haka sai suka kauce daga tafarkin Allah innahum sa'a ma kanu ya'budun lafazin saddu asalin fi'li ma bai dan fasadda mubari dinsa ya suddu to wajen mazdarin akwai bambanci akan ce sadda ya suddu sududan akan ce sadda ya suddu saddan cikin kowanne akwai ma'ana da ta sha bambanta dan uwansa idan ce sadda ya suddu sududan bi ma'ana ma la yamilu mailan a'rada an al-haq yu'ridu i'radan mutumin da ya kauce wa gaskiya shi da kansa mutumin da ya fantare wa gaskiya shi da kansa a karan kansa amma idan aka ce sadda ya suddu saddan mutumin da ya kautar da waninsa kun fahimta ya hana wani yin imani mutumin da ya fantare da wani daga tafarki madaidaici to sai yasa Ubangiji ta'ala ya fito da mazdarin wannan din wato ainihin a cikin suratul nisa dangane da آية تكتبها ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتهاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا هذا صد يصد صدودا يصدون عنك صدودا دزالا كاتب كذو zuwa ga shari'ar Allah ku zo zuwa ga alqur'ani ku zo zuwa ga hadisan manzon Allah ku kyale abinda kuka gada iyaye da kakanni ku kyale dukkan wani tsari da ba na Allah ba ra'aital munafiqina sai kaga munafikan ya sudduna anka sududa suna kauce maka ba gansu da shari'ar Allah ba gansu da qur'ani ba gansu da hadisi ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah saddu ko dai sun kauce wa tafarkin gaskiya su da kansu ko saddu sun sa wani ya kauce wa tafarkin gaskiya ya sudduna anka sududa فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون ذلك بأنهم آمنوا هكذا فيكي دندا تند فالكوسن إيماني لي ثم كفروا تندن سيسوك كافر سي فطبع على قلوبهم سي أكسن يرفي أكسكا تنسو أكسن يوان ملفي وان دع الهيري بذي كارشي كازكا تنسو فهم لا يفقهون دعي بلاس كارف هنتر جسيابا ba za su ƙara fahimta alheri ba eh sa iya ji sa iya saurare in ana faɗa amma kuma zuciyarsu ba za ta iya karɓar bakuncin gaskiya ba da ɗai ba za su iya mana ba zalika biannahum amanu bilisanihim thumma kafaru biqulubihim amanu imanan billisan wa kafaru kufran bilqulub yau idan har imani na harshe ne kaɗai zuciya ba ta yi imani ba tsammanin ka za a karɓa ba za a karɓa ba daga inda muka taso zuwa nan za mu fahimci sufofin munafukai ɗaya daga cikinsu akwai ƙarya da haka ƙarya siffa ce cikin sufofin munafukai na biyu daga cikinsu akwai rantsuwa bisa ƙarya ɗin ka san ƙarya kake ka rantse wannan ma siffa ce cikin sufofin munafukai saboda haka bai dace ba musulmi ya yi ƙarya baya ga haka bai dace ba musulmi ya rantsa akan ƙarya. In tsautsayi ya sa kai ƙarya, ai laifi ne, ka haƙuri da ɗaya mana. Menene sai kai na biyu kuma ka rantsa akan ƙarya? Laifi na biyu kenan, wanda ya fi ƙaryar laifi, rantsuwa akan ƙarya. Musulmi na gari baya wannan, mumminin da imani ya ratsa shi baya wannan, don yana jin tsoron yin kamanceceniya da munafukai ta kowace irin siffa cikin siffofinsu. Kuma yana daga cikin siffofinsu har ma ƙaryar ba wai sau ɗaya sau biyu ba, a'a ta zama al'ada, don ita ce garkuwa. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah, yana daga cikin siffofinsu saddu an sabilillah, kautar da mutane bayan su sun fantare daga tafarkin Allah ta'ala. To sakamakon wannan shi ne, daga baya ko kana son ka karɓi gaskiya sai Allah ya hana maka ita. Don dukkan mutumin da gaskiya ta zo ya san gaskiya ce ya kauce mata, ya san gaskiya ce ya kauce mata, laifinsa yana da girma sama da mutumin da ya kauce wa gaskiya bisa ga jahilci, bai san gaskiya ba ce. Irin wannan za ka ga Allah ya huwace masa wata rana sai ya fahimta. Shi ke sa ka ga mutum da yana da adawa da ku, amma daga baya bayan toɗewar zamani sai ya zama naku. Lokacin da yake da adawa da ku ɗin nan, da kyakkyawan niyya yake gani yake ko ƙasatu ne. Amma saboda da kyakkyawan niyya sai da gobe sai Allah ya fahimtar da su ya gane ko masu gaskiya ne sai ya dawo cikin ku. Ya sau nawa aka yi wannan? Ba zan kirku ba. Ba zan kirku ba. Daidai da jiya ne Lahadi. Shekaran jiya Lahadi. Daidai da shekaran jiya na tashi da karatu, wani bawan Allah ya biyo ni a guje. Ya ce da ina cikin masu tsine maka. Cewa ko ne masu gurɓata addini. Saboda an zuga mu a kanku. Amma Ubangiji ya fahimtar da ni yanzu na gane cewa kaza 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 kaza. Duk wanda yake bin tafarkin barna bisa ga kyakkyawan niyya, insha Allah za ga Allah ya kawo wanda zai nuna masa gaskiya ya gane. Amma duk wanda yake bin barna ya san barna ce ba zai iya dawowa ba, ko ya so ya dawo. Don haka Allah yake cewa ku yi gaggawa in kun fahimci gaskiya ku rike ta tun kafin lokacin da za a sanya rufe tsakanin ku da zukatanku. Ya ayyuhallazina amanu fajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allah yaqulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tusharun. Ya ku waɗanda suka yi imani, ku ansa wa Allah, ku ansa wa manzon Allah, yayin da Allah da manzonsa suka kiraye ku zuwa ga abin da zai zama sanadin rayuwa gare ku, ku sani cewa Ubangiji ta'ala na sanya rufi tsakanin bawa da zuciyarsa. Ma'ana sai Allah ya sanya katangar ƙarfe tsakaninka da gaskiya, ga zuciyarka ta fahimta ma ba za ka iya karɓa ba. Shi ne kuma yake wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marra wa nazaruhum fi tughyanihim ya'mahun. Duk dai wannan idan mutum ya fahimci gaskiya a karan farko yake imani da ita, to daga baya ko ya so yana son ya yi imani sai Allah ya hana masa, a haramta masa imanin don ya taɓe. Shi ne kuma abinda Yahuda suka yi, falan ma zago azagallahu qulubakum, zago bi kasrin minhum wa ala ilmin azagallahu qulubakum, sai Allah ya hana su imani daga baya. Allah ya tsare mu. Zalika bi annahum amanu thumma kafaru fa tubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Wa idza ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' liqawlihim ka'annahum khushubun musannada yahsabuna kulla sayhatin 'alayhim hum al'adu fahdharhum qatalahum Allah anna yufakun. Ubangiji ta'ala ya faɗi waɗansu daga cikin siffofinsu. Wa idza ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum, idan ka ga munafukai gangan jikinsu zai burge ka, siffarsu da haya'a da kamala irin tasu za ta burge ka. To je ka samu, wa in yaqulu, in ko har za su faɗi magana ta su mali kaulihim, za ka saurare su saboda daɗin baki. Wannan aya na da alaka da faɗin Allah ta'ala cikin suratul baqara, wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yashhadu Allahu ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam wa idza tawalla sa'a fil ard liyufsida fiha wa yuhlika al harth wal nasl wallahu la yuhibbu al fasad wa idza qila lahu ittaqillaha akhadhathu al izzatu bil ithmi fa hazzuhu jahannam wa labisa al mihad. Daga cikin mutane akwai manyu ujibuka qawluhu fil hayatid dunya, wanda zantar su zai burge ka a rayuwa ta duniya saboda dadin harshe, saboda dadin baki. Wa yashhadu Allahu ala ma fi qalbihi, zai rinka rantsuwa yana shaidar da Allah kan abin da ke cikin zuciyarsa cewa shi ne abin da harshe ya faɗa. Wa huwa aladul khisab, alwawu nan wawul hal, wal hal annahu aladul khisab, alhal shi mafi tsananin adawa ne da gaskiya, mafi tsananin jayayya da husuma ne da gaskiya. Wa idza qila lahu ittaqillaha akhadhathu al'izzatu bil ithmi fa huwa jahannam wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlika al harth wan nasl wallahu la yuhibbu al fasad. inda zai juya baya ya rabu da kai, bayan yanzu ya yi rantsuwar fimanmu ne ne, bayan ya rantsa muku yana tare da ku wajen gwagwarmaya tabbatar da shari'ar musulunci ko hukuncin Allah, inda zai juya baya sa'afil ardi liyusra fiha, zai yi tafiya ne cikin ƙasa da gaggawa don ya yi fasadi a ban ƙasa, zai je yi wani fasadi a ban ƙasa, wa yuhlika al-harsa wan nasl, zai je lalata amfanin gonanku dan bakin ciki ya kona ya kyarta masa a kyana, zai je lalata dabbobinku na kiwo dan bakin ciki ya karye tattalin arzikinku, zai haifar muku da dukkan wata matsala da za ta zama muku alaka kai wajen gudanar da shari'ar musulunci. Shine sa'afil ardi liyusra fiha wa yuhlika al-harsa wan nasl wallahu la yuhibbu al-fasad, Allah ko baya san fasadi a ban ƙasa, yana cikin fasadi ko a ban ƙasa mutum ya haifar muku da duk abin da zai cutar da dukiyarku ko kawunanku ko hankulanku ko addininku, domin in mutum ya cutar da dana ba bai guda uku kai, ai ya cutar da addininku, cutar da dukiya kamar ya kona amfanin gona ya lalata shi ya kassara shi ko ya hada abu mai kyau da mara kyau wajen sayarwa, ya hada fetur da kananzir wajen sayarwa a sa inji ya buga, ya hada gero mai kyau da mara kyau, ya hada dawa mai kyau da mara kyau, ya hada masara mai kyau da mara kyau, liyulikal harsa wan nasl, duk fasadi ne, yana daga cikin fasadi a ban ƙasa sayar da kayan maye tabar wuri giya ta taucin miyagun kwayoyi kodar iblis koken, duk fasadi ne a ban ƙasa, wallahu la yuhibbu al fasad, kuma idan an ce da shi ittaqillaha, ji tsoron Allah ka daina akhadhatul izzatu, jiddi da kai da jin ni wane ne, sai da yanzu ne za ka ce ji tsoron Allah, ni za a yi wa wazi, ni za a ce mun kaza, Allah ce fa habbu jahannam wa labisa al-mihad, to sune nan gurin wa ya zara aita hum tujib ka ajsamu wa in yaqulu tasma'a li qawlihim, shine wani ke cewa la khaira fi wujdimri'in mutamallikin ulu al-lisani wa qalbuhu yatalahhabu yalqaka yukhbiru annahu bika wasiqun wa idha tawara anka fa huwa al-aqrabu yu'tika min tarafi al-lisani halawatan wa yurubu fika kama yurubu al-sa'lab, babu alkhairi cikin soyayyar mutumin da yake mai fadanci, mai kwalama, mai iya fadanci da tumasanci, wanda zai baka lafiya naka ne, shi yana tare da kai, amma kuma zuciyarsa a lokacin tana rababbaka yadda wuta take rababbaka idan an sa mata kai, zai gama da kai yace yana tare da kai, amma idan ya juya baya shi kunama ne a wurin, ya fi kunama harbi, yu'tika min tarafin lisani halawata, zai baka zaƙin harshe ya ce yana tare da kai, to ya rubuce ka kamar ya rubuta alabu, amma yaudarar ka yake irin yadda dila yake yaudara, ka san idan dila ya kuka a gabas to karka neman shi gabas, in ka tashi neman shi neman shi yamma, da ya yi kuka a wajen zai bar wajen saboda tsabar wayo na shi da yaudara irin tashi, dan bala'in yaudarar dila wai da wayansa da cewa shi dai karya kwan a ciki ko ruwa zai sha baya zuwa kifa kai ta, sai dai ya da baya da baya ya tsoma jelarsa ta jika da ruwan sai ya fito tudu inda yana hango gabas da yamma kudu da arewa ya zuke sannan ya koma, ya fi munafiki ya rubuce ta kama ya rubu su alam, shine Allah ce ka annahum khushubun musannada, kai ka ce katako ne wanda aka jingine, akwai bambanci tsakanin itaciya da ta kasu a kan ƙasa ta yi sayoyi a cikin ƙasa ta fitar da reshe da ganye da ƴaƴa ana amfanuwa da ita, da katako da aka jingine wanda ba ya da jijiya ko saiwa a ƙasa nan ko ba ya da reshe, to haka munafukai suke, katako ne wanda aka jingine, ka nan khushubul musannada kamar katako da aka jingine ba ita ce bane, ya hasabuna kulla sayhatin alayhim, dukkan tsawa da raki da aka yi za su zabanin nasu ne, a lokacin manzon Allah duk aya da za ta sauka toshe kunne suke jin tsoro suke za ta fassara su za ta fallasa su, tsoro suke ji kamar kowace aya dan su za a sauka, haka lokacin da kuke wa'azi duk inda kuka yi lacca ko karatu ko wa'azi tsammanin su da su ake, za su je su kai musu abinci kai baka san su ma ballata na kai musu abinci, amma saboda abin da ka faɗa laifin su ne, wanda ya san ka ya san su ne ya faɗa cikin Qur'ani laifin ka fassarawa daidai, amma sai su ɗauka da su kake wuri kaza da ake zagin mutane ake mana habaiti, shine ya hasabuna kulla sayhatin alayka, Allah ce humul aduwwu fahdhar, su ne tatattun abokanan adawa ku kiyaye su fa, qatala lahumullah, Allah ya tsine musu, anna yu'takun, dan me ake kautar da su daga tafarki madaidaici, ka duba yadda nassin alqur'ani ke tafiya da siffofin su, saboda haka ya kamata in mutum mummuni ne sirrinsa da ɓoyensa ya zanto daidai, bayyanansa da sirrinsa ya zamanto daidai, daɗinsa da zahirinsa ya zanto daidai, aikinsa da maganganansa ya zanto daidai. Dan munafiki huwa alladhi khalafa qawluhu fi'lahu, maganarsa ta saɓa wa aikinsa. Khalafa zahiruhu batinahu, zahirinsa ya saɓa wa batininsa. Khalafa makhrajuhu madkhalahu, mashigarsa ta saɓa wa mafitarsa. Wannan shine munafiki. Amma mummuni هناك تمام الموافقة والموافقة بين قوله وفعله، بين باطنه وظاهره، بين مدخله ومخرجه. في ممني ده ظاهر انسى ده باطن انسى ده اتنى، ده مشد انسى ده مفت انسى ده اتنى، ده سر انسى ده بيّن انسى ده اتنى. هكا ممني يجي منافقه وكيش يلحك دي. وما ممني انسانشي ده كارنشن مغانا ده يوان ايك منافقه انسانشي da yawan surutu da karancin aiki. Duk wannan sufofi ne da ya kamata mu nisantar da kanmu. In dai surutun ka yafi yawa, aikin ka ya zanto ɗan kaɗan, to ana jin tsoron ka zama munafiki. Amma matuƙar surutun ka baya da yawa, aikin ka ne yake da yawa, to ana sa ranka zama mu'mini. Umul adu fa zarhum qatalahum Allahu anna yu'taquna. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لهم رسول الله يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين سوء منافقي إذا أنت دفوك وزوما ذن الله يمكو استغفاري وزوما ذن الله ينيم منه غافرة لووا رؤوسهم تذكر كفدك الشيء ورأيتهم يصدون كجسنا فانتري وابا روس رزي إن من ذن الله وهم مستكبرون سنا جرمان كي باسا كرطان بسكيا كجا جرمان كي ينا ليدا كتكين سوفو في منافقين من ذن الله كما يبين منين جرمان كي تكين حديثي ولسا هذه يدوك دا من ذن الله لوكة دا من ذن الله تي لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر بذي جغال جنة با wanda duk a cikin zuciyarsa akwai gurgudan kwayar zarra na girman kai, ba zai shiga aljanna ba. Sai wani sahabi ya zo ce, ya manzon Allah, ɗaya daga cikin ne yana so ya ga ya sa riga mai kyau, wando mai kyau, takalmi mai kyau. Shin wannan ma yana cikin girman kai? Sai manzon Allah ya ce, wannan ba girman kai ba ne, tsafta ce. Inna Allaha jamilun yuhibbul jamal, Allah mai tsafta ne yana son tsafta. Ubangiji ta'ala mai tsarki ne yana son tsarki. Jamilun yuhibbul jamal, dan haka dan kai tsafta, wannan tukun addini ne, kamala ce ta musulmi a same shi ya zama mai tsafta. Shi yasa mummunai na da duk talauci baya sa su gansu sun zama kazamai. Bayan da za a yi wai su mayar da adireshin talaucin su shine riga ta yi annakiya ba tare da sun wanke ba, ko da ba su da dutsen da za su goge, sa nan ninke su gyara ta ya kasance dai sun fito cikin hayyacinsu. Shi yasa ma ba a gane talaucin su har sai da Allah ya faɗakar cewa ku rinka ba su. Dirbukara in ladina usuru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya min at-ta'akkum, yahsabuhumul jahilu aghniya min at-ta'akkum. Wato yake ku bayar da dukiyar nan, ku bayar da sadakar nan ga alfuqara, talakawan da usuru fi sabilillah aka katangance su suka tsare kansu a barikoki na dabda masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suka zanto sojojin ko jiran takwana, jiran ko takwan, sojojin jihadi ko gwarmayar yada musulunci. Amma tare da haka ba su da komai. Amma jahilai waɗanda ba su san halinsu ba suna tsammanin mawadata ne saboda kame kai, saboda kana'a da wadar zuci, duk talauci ba sa yawo da annakiya. Saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allaha jamilun yuhibbul jamal, dan tsafta da kai tsafta, wannan ba girman kai bane ba. Sai yanzu zai fassara girman kai, sai ce abinda ake kira da al-kibru, girman kai shine fatarul haqqi da waghamtun nas, fatarul haqqi, gaskiya ta zo karar ka ji karbarta. Imma dan kare da wanda ya faɗa, kana ganin shekarun sa ba su kai ba, ko in shekarun sa ya kai dan gidan waye shiya garin nan har da zai ce kaza, kare ne in karɓar gaskiya ka tule ta girman kai kenan. Na biyu kuma gantun na raina mutane, yiwa mutane kallon hadarin kaci, abinda mai hana da yake ru'yatul fadli ala ghairi, ganin na fuwa ne
girman kai ke nan. Kai a kai ka san kafawa ne. Eh, ka iya fi shi kuɗi a duniya. Haka ne, ka iya fi shi tarata a duniya, da mukami, da connection, da kulle-kulle, da shiga can fitata. Amma wannan ke fara da damar ka sai ka fi shi kuɗi a lahira. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, rubba asha asa abdara madhu'in bil abwab law aqsama ala Allah la barra. Akwai wanda za ka ganci kanshi a takwaɗe bai samu sukunin taje kansa ba, rigarsa da tsora alamar bai samu sukunin wankewa kan kari ba. In ya zo kofa za a ce kai tafuka ba mu wuri karka shigo, amma da zai rantsai da Allah sai Allah ya barrantar da rantsuwarsa. Inda zai rantsai ce wallahi yau za a yi ruwa, dan kada kafara ta kama shi sai Allah ya zubar da ruwa ɗin gwargwadon yadda zai tsira daga yin kafara. Matsayinsa a wajen Allah, saboda matsayinsa a wajen Allah. To dan me za ka ga kafawa ne? Jin kawai kafawa ne, dan kai ɗan gidan sarauta ne, dan kai ɗan gidan masu kuɗi ne, dan kai ɗan siyasa ne, dan kai mashahuri ne, kawai ka ji kafawa ne, wannan yana cikin girman kai. Wannan nan matuƙar musulmi ne mai kwatanta gaskiya, ba ka da tabbas ɗin kafin shi a wurin Allah. In ko duniya ce ka samu mulki da kuɗi da connection da kafafa da shahara, ai wannan Allah yana ba wanda yake so da wanda baya so. Allah yana bayar da kuɗi da dukiya da mulki ga wanda yake so da wanda baya so. Amma baya bayar da imani sai ga wanda yake so. Imani shi ne adireshi na ƙaunar Allah ta tare da bawa, amma kuɗi ka fi ɗan ƙaro ne. Atainahu min al-kunuz ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwati idh qala lahu qawmuhu la tafrah. In mulki ne ko kafin Fir'auna ba ka fi shi ba. In ƙarfin siya ne kafin adawa ba ka fi shi ba. Dan ƙarfi ta fi kai man ashaddu minna quwwa, duk duniya wa yafi mu ƙarfi. Ƙarfi ne majiya ƙarfi, ba ka fi shi ba, ba shi ke mai Allah na gano su ba. Saboda haka imani shi ne. Dan haka tuffar munafikai akwai girman kai, girman kai kuma mun ce shi ne raina mutane rashin karɓar gaskiya. Sai Allah ya ce da manzon Allah, sawa'un alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfir Allahu lahum. Wallahi daidai ne, ko kai musu istighfari ko kar kai musu, Allah ba zai taɓa gafarta musu. Kamar yadda ya faɗa cikin suratul tauba, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Kai musu istighfari ko kar kai. In tastaghfir lahum 70 marratan fa lan yaghfir Allahu lahum. Inda za ka yi musu istighfari to 70 din da ke cikin wannan aya ba wai tana nufin 70 a kirge 10-7 ba, a'a 70 adadi mara kirguwa. Domin Larabawa in sun zo mubalaka sukan ce ai ko da za ka yi to 70 suna nufin ko da za ka yi so ba adadi. Lan yaghfir Allahu lahum, Allah ba zai gafarta musu ba. Shi yasa manzon Allah ya ce inda na san cewa in na dora akan 70 za a gafarta musu da na yi. A ce 70 din da ake nufi ba ta 70-7 ake nufi ba ayar. Zalika bi annahum kafaru billahi wa rasuli wallahu la yahdi al-qawm al-fasiqin. Ka duba fa matsayi irin na annabi, babban matsayi irin na shi, amma a ce inda zai musu istighfari ba za a karba ba. Wa kake da shi a duniya wanda ya fi manzon Allah ko daidai da shi? Waye kai, waye kamar ka, waye san asali ya naka tunda Allah ya yabe ka, waye samu irin rabon ka tunda Allah ya yabe ka, duka wanda yake kama ya gaba sallallahu alaihi wasallam ba wanda yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma aka ce koda zai musu istighfari ba za a karba ba. Sawa'un alaihim astaghfir lahum am lam tastaghfir. Allah dai ba zai taɓa musu gafara ba, domin Ubangiji baya shiryar da fasikai. Allah baya shiryar da waɗanda suke fasikai. La yahdi al-qawm al-fasiqin. Abinda nake nufi da Allah baya shiryar da fasikai, fasikai iri biyu ne. Akwai fasikanci da ma'anar kafirci, akwai fasikanci da ma'anar aikin safo. Ga mutum mummuni amma yana shan baraka, ga mutum mummuni amma yana zina, kaga fasiki ne. To fasikin da ake nufi Allah baya shiryar, fasikanci da ma'anar kafirci. An gane ko? Domin ma'anarsa bai cikin Qur'ani, wanda bai sani ba sai ya haɗa su da juna. Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu. Fasiki a nan gurin ma'anarsa mai aikata murtakibul kabira, kamar mutum mai ƙarya, kamar mutum mai shan giya, kamar mutum mai zina. Amma da Allah ya ce wa amman ladina fasaqu fa ma'awahumun nar kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuqu azaban nar alladhi kuntum bihi tukadhibun ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لأنهم يرجعون. نعم فكافر في كده. وإذ قلنا للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. fafasaka bi ma'ana fakafara dan fasikanci anan ma'anar kafirci fafasaka an amr rabbi ya fasikanci ya bijirewa umarnin ubangiji shine can cikin sura bakara ya fassara maka fafasakan da kenan fasajru illa iblisa aba wastakbara wa kana min alkafirina shine fafasaka an amr rabbi saboda haka Allah ba ya shirye da fasikai ma'ana kafirai kenan to ya ake nufi da Allah ba ya shirye da su ma'ana Allah baya musu gamdakatar tawfiki na in kun zo tattaunawa ko mun ne wai ku kure ku ba za su iya ba sai dai in kai mun mun baka karatu ko ya kake halartar ka abin nan karatu kafiri ba zai maka tsoro ne ba wajen ku tattauna da shi game da addini ko ta hujja yake da shi na hadu kamar fasiki yaquluna la in raja'na ila al-madinati rinka tana amfani na kefere ayoyin kun san tun da dai nake gunsa in tafiya wani wuri in dawo يقولون لا يرجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لا يرجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون قاصدت هم الذين يقولون لا تنفقوا su munafikan nan su ne masu cewa la tunfiqu ala man inda rasulullah kar ku yi sadaka ga waɗanda suke wurin manzon Allah kar ku ba su sadaka kar ku fitar da zakka ku mika musu sadakan nafila kar ku musu ku kyale su hatta yan faddu har sai sun dare sun gudu
a zo a gina gidansu ne ba a kafa daba da yan karta da yan taka
a kofar gidansa a kofar gidansu a zo a yi buɗe gidaje na haska bidiyo ko yara in ƙanana sata yaro ubansa ya bayar wa mahaifiyarsa kuɗin cefa ne ta aje a banka ɗan gado ya sace ya je ya kawo masu gidan bidiyo da daddare duk irin wannan mummunan aikin za su yi wa ya kaddu zuna ya diho kuma suna kame hannunsu ya an ce ku ce rahisu billahi ba za su bayar ba ko in sun tafi bayarwa su bayar da abin da kai ba su kashe ka ba kuma ba su ba ka rai ba abin bai taka kana ya karya ba su ko ba za a ce sun hana ba mai wanda kake zamani an ta ji taimakon musulunci yana da karfin da zai bayar da naira 1000 sai bayar da naira 20 wanda kake zamani zai bayar da naira 100 ba tare da ya ji komai ba sai ya kawo naira 5 ya dage ya canjin goro gore sai ya tai canje da koi ba ko ya kawo manyan manyan kwandala guda uku a sa a cikin hular dan agari sai ta nauyi ko ba wani abu kirkin manyan manyan kwandala ruwa sabu sa guda uku ya kadduna aidiya nasullaha fa nafiya annisiyan yana zuwa da ma'anar mantuwa annisiyan yana zuwa da ma'anar attark barin abu da ganganci duk wannan yazo cikin alqur'ani rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana ya ubangiji karkarke mu da laifin da muka yi in mun manta ko mun yi kuskure kaga annisiyan anan shine ne mantuwa amma annisiyan da ma'anar attark barin abu da ganganci nasallaha fa nasiya sun bar Allah sai Allah ya rabu da su dan ba za ka ce sun manta da Allah ba suna kula da shi amma sun kisa bauta masa ne ko ba za ka ce Allah ya bo ya manta da su ba la yadillu rabbi wa la yansa Allah ba ya mantuwa sai dai ka ce me ya bar su sun bar hukunta hukuntan Allah dan haka Allah zai bar su da dabara su ranar tashin kiyama zai bar su cikin azaba ranar tashin kiyama nasallaha fa nasiya hum illam nafikira hum alfatihun dan haka dai su ne suke cewa la tunfiqu ala man inda rasulullahi hatta yanfadu sai Allah ce walillahi khaza'inu samawati wal ard khaza'in jam'i ne na khazina khaza'in taskoki na sama da na kasa duk a hannun Allah take taskokin arzikin sama da kasa duk a hannun Allah take ba hannun munafikai ba da haka idan mutum ya ki bayar da dukiyarsa dan aiwa addinin musulunci aiki a gyara masallacin unguwa a kafa makaranta dan a tarbiyyanci yara a tallafa malamai da za su karantar a yi amfani da kudin wajen da'awa a sai abin hawa a je a yada musulunci a ƙauyukan da musulunci bai kai ba yankunan da maguzawa suke kirista ke kai musu hari a ce kawo kudi a yi wannan ba zai ba amma yana da kudin da zai ba dan asirarle yana wanda zai ba mamman sata yana da wanda zai ba Sa'adu Bori ɗan Indo dan duk dai wani dan siya yana da kudin da zai ba shi to kaga wannan ba ya lagi Allah da komai ba walillahi khaza'inu samawati wal ard taskokin sama da na kasa a hannun Allah suke walakin al munafiqina la yafqahun amma munafiqai ba ta fahimta
sai su ga in sun hana abin ba zai yi ba sun manta da cewa Allah ya ce ha litambiji kira dan jan hankali ha yanzu kowa ya wayo yaji me zan ce antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillahi fa minkum man yabkhal wa man yabkhal fa innama yabkhalu an nafs wallahu al-ghaniy wa antum al-fuqara wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum Allah yace haka ha sai ga shi ku waɗannan ana kiran ku ku zo ku taimaka addinin Allah amma cikin ku akwai marwata to wanda ya ruwa aikanta ya ruwa Allah shine mai da ku ne matalauta in kun kan gare kun juya baya sai Allah ya musanya da waɗansu ba ku ba kuma waɗanda aka musanya da su din ba za su zama irin ku ba Allah riga ya faɗa ka dan haka ruwa da dukiya wajen ciyar da addinin musulunci wannan sifa ce ta munafikai bai dace mu munabi ta ba matakar muna san addini ya ci gaba sai mun ware dukiyoyin mu matakar muna san addini ya ci gaba sai mun ware dukiyoyin mu kar ku dauka wannan magana da masu kuɗi ta yake lalle kan masu kuɗi su wajibin ya fara kansu amma har talaka kullun kana samun kuɗi dan kafa da aiki kana da albashi a wata nawa kake warewa musulunci a cikin albashin ka nawa kake warewa da'awa nawa kake warewa masallaci ko makarantar islamiyya unguwar ku me kake ware musu abokanan adawar mu ɗan mutan mai sayar da manja a bakin titi mace matar da ke doya da wainar kwai kan titi ko ta gasa masara ko ta sayar da ruwan sanyi da kankara a kan titi bakin danja fa tana da abin za ta kawo cuciya kowane wata ko kuma kowane mako ke ne take kawo masallaci shi yasa idan aka zo aka ce ga fili nan 200 cikin 200 an ba yan cuci ga fili nan 200 cikin 200 an bai wa ɗan uwa musulmi amma an ba ku noti kowanne ya gina filin nashi daga nan zuwa wata ɗaya ya gine shi ya gama komai to an bar masa ba sai ya biya ba amma duk wanda ya kasa to sai ya biya kuɗin filin Allah so ya dace da kuɗin filin sai ta muni zaka ga kuɗin filin saboda kullun da'awar mu a bara take karewa bara ba mu da kuɗin addini sai dai ai bara ba mu da tsarin zamewa addinin gata da kuɗin sai dai mu bara ba dan ba mu da kuɗin ba sai dan ruwa ba dan ba mu da kuɗin ba sai dan rashin imani da rashin tsari in ba haka ba yawan mu nan gurin mun kai dubu nawa yanzu a nan gurin mun kai uku za mu kai hudu to agogo masu hijabi suna nan a cikin kila ma sun fi mu yawa ko ba haka ba to yanzu wannan al'adadin namu dan Allah wannan adadin namu a ce kowa duk mako zai bada kwandala ɗaya zai ji ya talauce ba abin da zai shafi dukiyar sa da ma san yayi ba kwandala ɗaya duk mako duniya ka zo ka jefa kwandala ɗaya a masallacin ku na kan fulawa ta tafi duk mako kuɗi ne za a samu suna da yawa ba adadin musulman Najeriya idan an haɗa mu in dai Najeriya tana da mutum miliyan 120 a kididdigar Najeriya to muna kyautar san 60 cikin 100 din musulmi ne kenan muna kyautar san cewa miliyan 70 zuwa 80 din musulmi ne to miliyan 80 din nan ba wai a ce ba ma akwai wani mako ba a ce duk shekara kowa kwandala ɗaya zai bayar sai ya kara komai sai wata shekara miliyan nawa za a samu a account din musulunci miliyan 80 naira miliyan 80 a wata shekara miliyan 80 a wata shekara miliyan 80 in kowa to amma idan aka ce kowa zai ba da kwandala biyu ne farkon shekara da karshen shekara zai bayar cikin Zulhijja bayar cikin Muharram watan farko da na ƙarshe ma'ana miliyan 160 kenan fa to miliyan 160 din nan wani ɗan aiki ne ba za a yi ba yanzu a yi investing ɗinta za ta hayayyafa kuma a yi ayyuka da musulunci laqad asmata launa dai ta hayyar walakin la hayata liman tunadi walau naran nafakhta biha adaa'at walakin anta tanfukhu fi ramadi akrami fi laqad asma'ta launa dawta hayya da mai rai ka kira to da yaji kiranka walakin la hayata liman tunadi sai dai ba rai da ruhi ga wanda kake kira walau naran nafakhta biha adaa'at da wuta ka samu ka hura sai ta kama walakin anta tanfukhu fi ramadi sai dai kash kana hura iska ne a cikin toka ba da roshi ba Allah sa mun gane saboda haka gaskiyar al'amari shine ka duba sahabban manzon Allah, sun taimaka a Badar, sun taimaka a Uhudu, sun taimaka a Khandaq, Ghazwatul Ahzab da yana ne duk musulunci ya kai sai suka zo suka yi shawara suka ce to tunda farkon musulunci mun taimaka da dukiyoyin mu har ya kafa yayi karfi, yanzu ai sai mu dan mace bakin aljihun mu, saboda mu cike gurbin da muka rasa na dukiyoyin mu da muka tsira wajen jihadi a da, mu dan huta kafin nan gaba mu ci gaba. Kaga da sun yi, kuma Allah ma ya yarda sun yi, za su dan huta ba wai dan sun bari ba, dan nan gaba su ci gaba. Ya Allah ya musu tsawa, ya ce wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahluka wa ahsinu inna Allaha yuhibbul muhsinin. Ita ku ciyar dan Allah, kar ku jefa kawunanku zuwa ga halaka, dan Allah mai nuna jefa kai zuwa ga halaka. Rashin ciyarwa, rashin bayarwa, ruwa. Shi yasa wani daga cikin mutanen Madina, Abu Ayyub al-Ansari, an je yaƙi da Romawa, sai ya ga wani musulmi shi kaɗai ya hau ingarman doki ya kutsa kai cikin Romawa, ya yo kwana. Shi kaɗai ya je tsokanar faɗa ya kutsa kai cikin runduna guda ta arna. Sai wani cikin wanda suka gani suka ce, kaga ya jefa kansa cikin halaka. Allah ya ce wala tulqu bi aydikum ila tahluka, ya je ya jefa kansa shi kaɗai cikin halaka. Sai Abu Ayyub al-Ansari ya ce, kai da na galaje wannan ayar akan mu ta sauka mu mutanen Madina. Mu da muka tafi dukiya a farkon musulunci, da musulunci yayi karfi, muka ce bari mu dan dakata mu huta mu numfasa. Sai Allah ya ce la tulqu bi aydikum ila tahluka, ba da irin wannan take da mu take ka duba, dan Allah ya da sahabi ke fahimtar ayar. Ashe rashin ciyarwa, rashin kashe kuɗi wajen addinin musulunci dole abin nan me yake cutar da ƙungiyoyinmu da makarantunmu, duk rashin bayar da kuɗin ruwa ko a fara a daina. Duk wanda ya fara yi shekara ɗaya yanayi sai ya ga zaiwa Allah gori, ai an daɗe ana yi wanda aka yi dama ya isa. Yamunnuna alayka an aslamu qul la tamunnu alayya islamakum bal illahu yamunnu alaykum an hadakum lil imani in kuntum sadiqin. Sai da Allah ce ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna, kar ku mutu sai kuna musulmi, ba dainawa sai ka mutu haka, sai ka mutu ka da baya ka taka burki. To in ka taka burki daga aikin da safe aka karɓaranka da gardin azhar, to ka je ka ce da ƙarshen za a yi hukunci ko da farkon? Da ƙarshen al'ibra bil khawatim, ƙarshen da ta tuka da shi shi ake magana. Na yalwata harshe a wannan gaba ba dan komai ba, dan saboda kuka da kanmu daidai wannan yanayi da ake ciki. Hakika akwai masu kokari a cikin wajen ce da dukiya fi sabilillah, amma akwai marubuta kuma da yawan mu muna ganin wai abin da ya shafi masu dukiya. Mun manta ga hadisi nan cikin Bukhari wanda ke fassara aya cikin suratul tauba, alladhina lam yuzunnu mutawwi'ina min almu'minina fi sadaqati wal ladhina la yajiduna illa juhdahum fa yaskaruna minhum sakara Allahu minhum wa lahum adhabun. Munafiqai suka ga lokacin da aka yakin tabuka, mai kudi da yawa idan ya kawo sosai wani rayi ba dan Allah bane, idan wani kawo dan kadan bayan shi kadai yake da shi, mai Allah zai da sa'i guda na dabino? Ana manya manya maganganu ka kawo sa'i guda na dabino? Inna Allaha la ganiyyun 'an sadaqati fulan, Allah kan ba ruwan shi da sa'i guda ko mudannabi guda na dabino. Sai Allah ya saukar da aya ya faɗi munafikai waɗanda suke zargin masu tsawon sadaka, idan ka bayar da gurgurdan halin ka sai dan ka bayar da kadan, in ka bayar da yawa sai riya ne. Suna yi wa mutane izgili, sakhara Allahu minhum wa lahum azabun alim, Allah zai mayar musu da mutane izgili kuma suna da azaba mai radadi. Walillahi khazainu samawati wal ardi walakin al munafiqina la yafqahun yaquluna la in raja'na illa madinatan la yukhrijanna al a'zu minha al adab walillahi al izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin walakin al munafiqina la ya'lamun. Wato suna cewa wai in mun koma cikin gari madaukaki zai kori makaskanci. Sai Allah ya ce walillahi al-izzatu wa li rasulihi, daukaka kan aurin Allah take gaba daya, daukaka kuma tana wurin manzon Allah, daukaka kuma ta mummune ce. Amma su munafikai ba su san da haka ba. Izza da buwaya tana ga Allah madaukakin sarki, dan shine rabbul izza, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, shine al-aziz wanda yake da izza ta gaba daya. Man kana yuridu al-izzata falillahi al-izzatu jami'a, gaba daya izza a hannunsa. Kuma Allah shike baiwa manzon Allah izza, kuma Allah shike baiwa mummunai izza, amma munafiki ba su san da wannan ba. Saboda izza da mummuni ke da ita, ita wannan izzar yana samun ta ne a sanadiyar imani da aiki na gari, koda baya da kuɗi koda baya da sarauta. Shi yasa idan Allah ya baka imani kake jin bai baka komai ba, to ka wulakanta neman Ubangiji. Bayan imani Allah ya baka ilimin addini, Qur'ani da hadisi, har yanzu kake jin cewa shugaban karamar hukuma ya fi ka, kwamishinan walwala da jin daɗin jama'a ya fika, gwamna ya fika, minista ya fika, wani ɗan ƙaramin darakta a Abuja ya fika, har yanzu kawo latanta neman Ubangiji. Izza da Allah ya baka ta imani ta fi duka wannan. In dai ya zanto Rubi'iyu ɗaya daga cikin sahabbai gwaraza, zai je ya samu sarki irin na Farisa kamar ka ce Bill Clinton a yau, ko ka ce Vladimir Putin a yau shugaban Rasha, ya je ya same shi ga shi ya yi shimfiɗa da kilishi a fadarsa, amma ya rinka dogarawa da mashinsa yana kakkarta wannan zinarin da azurfar, ya tsaya daga shi sai ɗan gifto a jikinsa izar da rida, ba abin da ya ɗauke ɗauke da shi na abin da mutane suka sani a duniya illa al-iman wal amal salih. To kai me yazo da kai nan gurin? Yace Ubangiji ne ya tura mu musulmi. Mun zo da addinin da ke ɗauke da haske don mu fitar da mutane daga cikin duhu na jahala. Mun zo da arzikin duniya da na lahira gaba ɗaya. Mun zo domin mu fitar da wanda Allah ya kaddace daga cikin jahilci zuwa ga ilimi, daga duhu zuwa ga haske, daga zalincin sauran addinai zuwa ga adalcin musulunci. Ya shimfiɗa ƙa'idojinsa na kira na da'awa a gaban mutumin da yake gani ya fi kowa. Yanzu malami ne zai je shugaban ƙaramar hukuma ya rikice, malami a gaban hakimi ya rikice, malami a gaban sarki ya zautu ya kaɗu ya manta da me yake yi saboda karjini, ya manta da abin da yake ɗauke da shi na imani da amanu salih. Kai mummu ne ku, shi ya sa musulunci ma ba a yadda ba, arne wanda ba musulmi ba ka ce masa sa. Manzo Allah ya ce kar ku ce da munafiki sayyid shugaba sa. Ko dai kana nufin sa mijin saniya, amma sa shugaba, kar ku ce da kafiri shugaba. Yace domin in shugabanku ne da gaske to kun lalace kuka, in ko ya zanto ba shugabanku bane to kuma kun tunasar da Ubangiji, kun ɗauki gantacce kun ce masa shugaba. Ka ji fa kalmar baki a cewa arni shugaba, ina ga musulmanmu da suka ɗauko arni ma ba wai da baki kaɗai ba, a aikata ya zama shine aka tabbatar masa da shugabancin ƙasa. Me ya yi matsayin mai wannan a gaban Allah ranar tashin kiyama? Izza a wurin mummuni take, ba wurin kafiri ba. Izza a wurin mummuni take. Kai ake so ka ji izza ta tare da kai. Shi yasa aka ce ko tafiya kuke tafiya ga arne ya taho ga Yahudi ko Kirista, aka ce karka ba shi hanya, anan ne ya kauce. Sai shugaba, sai mummuni, walillahi al-izzatu li rasulihi walil mu'minin walakin munafiqun la ya'lamun. Sai ne za ka kauce, fattaruhum ila adwiqihim, haka manzo Allah ce. Matsar da shi matsatse lungu kusa da bango, kai ne kan titin, kika cancanta. Ko tafiya kuke ka zo za ku saba, kai tana tafiya, shi yana tafiya. Amma tafiya gaban arni, tana ce masa sa. Kaga sarakunanmu da malamanmu sun wulakanta a gaban Obasanjo. Kaga ƴan majalisarmu sun wulakanta a gaban Obasanjo. In kana da cikakken imani to mummuni ne, kansilan unguwarku musulmi da ya zo sai ya fi kwarjini a wurinka sama da Obasanjo. Ko ba san jan banza? Ko ba san jan wofi? Ni kuma ba san jan, ni ake aka yi shi. Wani karin kada miya ne kuma shi kuma? Ubu da kullini? Ga mun mun ne dauke da imani, wallahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin walakin al munafiqina la ya'lamun. Saboda haka lalle yana daga cikin sufar munafunci, wato ainihin ruwa da dukiya wajen ciyar da addini gaba. Bai dace ba, yana daga cikin siffar munafunci ruwa da dukiya. Ku riƙe wannan, ku kiyaye wannan. Kwana-kwanan nan kun san yanzu an ga mota ɗaya an shiga na biyu na yara ƴan ƙasar shekara 17 ba, suka tashi suna son sai sun yi fitar da Yahudawa daga Masjidul Aqsa, ba da harsashi ba, ba da kwari da baka ba, da batun danko. Daidai lokacin da Isra'ila take da jirage da take harbin rokoki da shi, take da tankoki na yaƙi da sojoji da bindigogi, amma yara suna fuskantar sojoji da doki. Ƙasashen Larabawa nan gaba ɗaya kashaf, wai a ce ma Allah an ci Isra'ila kunya ake ji, nauyi ake ji, me zai faru da Allah an ce? Shugabannin nan gaba ɗaya kashaf. Sai mutane talakawan ƙasa su ne suke jin takaitan abin da yake faruwa da mutane a Filistin, da yan musulmi a Filistin. Zuwa aka yi a tashar Saudiya ta talabijin, aka ware waɗansu awanni awa 10 ko 24 cewa za a nemi taimako, ka buga telefon ka bayar ko fax ko ka je da kanka na taimakawa yaran nan da ake kakkacewa a Palestine da wanda aka ji musu ciwo, da matan da aka ce mazajensu wajen gwagwarmaya mai musulunci sun zama suna zaman takaba da yaran da suka zama rayu. Abin mamaki sai wata mace ta ɗauko gwalagwalanta gaba ɗaya da suke ado da su ta zo ta ce ta bayar. Ka ga mai gida ya zo ya ce shi 1000 kaza, matarsa 1000 kaza, ɗansa na 1000 kaza, ɗansa har zuwa na 7 wanda aka haifa jariri 1000 kaza duk sun bayar. Kafin ka ce me an tara riyal miliyan 60 haka aka yi a Abu Dhabi, haka aka yi hatta a London musulmi suka yi, hatta a London aka tara pound sama da miliyan 20. A daidai lokacin da nan gurin idan ana neman mu abba ba mu san ma da yake ciki ba, kudin matan mu galibi na kari ne a gidan biki. Su da matan ana magana sarauta ba sa ji da su ake ai duka ma aljanna ta tana karkashin kafar mijinta, me sai ta sarauta ko zakka ko haka kike ji saboda rashin karantar da addini da aka dade ba a karantar da da aka lalle ina janjina mana wannan wallahi sai mun ware dukiya wajen mu yi abin nan. Kun ga jihadi na zuwa a nan kasar ko kun ji ko kun so Allah ka ga dai yanzu arnan nan yan ofisi da suka furta mutanen mu a Lagos sun fito fili sun yi sun fi karfin gwamnati ko kuma gwamnati tana tare da su cikin $2 a ɗaya, duk wanda aka kuma abin kunya ne da gwamnati sun fi karfin ta abin kunya ne tana tare da su, to kuma wancan ya fi wannan mamuni. Dan ofisi da suka tattasa mutane sama da mutum 1000, akwai masallacin da aka kone mutane kurmus a ciki, wakilai da suka je daga Kano don su gano me ake ciki kawai nuna musu ake kaga mai kwannan mai kwantan adam da ake da shi. Haka kai a Lagos aka zo gwamnati ta ce ta rushe su, ta rushe su, an haramta kungiyar kabilanci, an rushe ofisi ko awa 24 ba a yi ba da sanarwar gwamnati. Abraham Adeson ya fito ce ƙarya ne, ba a yi sa a rushe su ba. Obasanjo bai saba demokuraɗiyya ake yi, ɓangaren doka ɓangaren ma'aikatar shari'a ne suke da ikon su rushe, kotu ce ta isa ta rushe mu, kotu kuma ba ta rushe ba. Obasanjo bai isa ya rushe ba, ɓangaren administration ba ta isa su rushe ba, haka ɓangaren legislators ba ta isa su rushe ba, ko ɓangaren shari'a. Haka Abraham Adeson ya fito ko kunya babu ya faɗa ko ba a misa kome ba. Suka zo ma suka ce kai in ma an rushe ɗin an rushe OPC to yau mun kafa sabuwar ƙungiya OLA, Oduduwan Liberation Army, in dama ƙungiya ce kawai ta neman yanki ko taro na neman wa na neman martabar ƴan Oduduwa Yarbawa, yanzu Oduduwan Liberation Army sojojin kwasar ƴancin Oduduwa, sojojin kwasar ƴancin Yarbawa, kuma to su aka ba wanda aka kama da suka wannan tare suka ba da wannan sanarwa. To dan girman Allah in ma kun tsaya kun kisa yan makami ai kun ba ta kanku lokaci kiko da ana jin tsoron SSS, ana jin tsoron waye, yana da to ka boye ba mu ce ka fito da ita fili ba, dun duba dai kuma ba tauda karba ka samu 3-4-5 na rake da Allah, kuma ka koyi harbi ka koyi gundun bala, kuma in jihadi ya tafi kanka fito kan titi ana kabara, wannan kawanci ne an daina sunkuru ake sunkuru. Akwai jin labarin sai ne ya kuke ba da yau tarkasuwa ake, eh tarkasuwa ake duk ta karkashin wancan kwalbatin in ba ta karkashin nan ko ku bi ta nan wajen wancan kwalkwalin gobe mu gona nan mu wancan ku faro wancan daga arewa mu mu faro wancan daga kudu sai mu hada a tsakiya ake kin yi sako da wani yawo ana kabara kan titi ƙayanci ne don da daga wannan bai ma san addini ba gida ce ne. Wanda ya san addini ƙiyamul laili yake yi, bayan ya yi ƙiyamul laili tun karfe 4 ya tashi, dama shi fari dotirin ya yi jinkirin su sai karfe 4 na asuba, daidai lokacin da Allah yake cewa hal min da'in wa ujib hal min mustaghfirin fa aghfir lahu, shin akwai mai neman gafara an gafarta masa, akwai mai roƙo an ansa masa, akwai mai bukata an biya masa? Lokacin za ka tashi turattilul qur'ana tartilan, kai tartilin Qur'ani da nutsuwa kai istighfari wa bil azhari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lisa'il wal mahrum, ka zo masallaci da wuri kai kira'ar Qur'ani kana tahun gaba dan mala'iku su bada labari a sama cikin register su, ya ta'aqabu fiikum mala'ikatun bil layli wa mala'ikatun bin nahari, asuba da la'asar din mala'iku na zuwa su ba da su bayar da labari wurin Ubangiji ba dan bai sani ba, sai dan su zama sai dokan cewa ka je la'asar cikin dami ka ji asuba, kana tashi ka gama ka yi jikiranka ka gama wajen irin shida din nan, kuma ka fita ka tsinka jini da dan tashi tsinka jikinka an dan yi gudu an dan yi guje guje da tsalle tsalle irin wanda ya kamata ya fili sauran kuma an yi a inda ya dace a yi. Ka koyi sarrafa kowace irin bindiga da kunkunce ta da daddaurata in ta abin nan, karka aje ta tsatsa ka rika sa mata mai wannan sojojin mu da yan sandan mu da aka kora su baka sirrinta. Kowace unguwa ku ne mu ɗan uwan mu da aka kora daga soja a karkashin ƙasa su zanto su ne mataimakan mu, wallahi kar mu tsata kan mu lokaci, kuma yaƙi na son kuɗi, dole sai kun tara kuɗi ku gane zaman kasa wando a tashi a yi sana'a. In an samu kuɗi a sai albarusi, a samu kuɗi a sai albarusi, a samu kuɗi a sai bindiga a ajiye a tara kayan abinci, ko bala'i zai kama sai an yi. Ban ga dalilin da ƴan ƙabilar Ojo Obasanjo zai tura a ji a tarkace su har garin su a yi distroyin ɗin ƙauyen su gaba ɗaya, amma ko mutum ɗaya cikin ƴan OCC ba a kashe ba har yau. Sun kashe iska kuma sun kashe ƙudaje, ko mutum ko ƙuda ya tara a gidansa kai shi ga gidanka zai ka kashe wannan ƙudajen har guda ɗari, don Allah in ya far mata ya kai gaba, to a kashe mana mutum sama da dubu, a ƙona mana motoci shi kamar ɗan fi banza. Wallah dole a yi shiri, na rantse da Allah dole sai a yi shiri. Ku dole ɓata kanku lokaci, kuma duk wanda ya san shi matsoraci ne ya je ya ta jin tsoronsa, ya je ya ta jin tsoronsa ya hana kansa mutuwa. Aina ma takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujin mashayyada, duk inda kake sai ka mutu, duk ziyarta mu za mu tafi, kai baka zuwan duniya. Khalid bin Walid yake ba wani ko zazzago da ban shiga ba, ba wani rinci da ban shiga ba, ba inda ake ruwan maso inda ban kai kaina ba, yace amma gashi na je na dawo lafiya, gashi zan mutu akan tabarma ta akan kesu irin yadda laƙumi ke mutuwa a garki. Yace la na mat'ayunil jubala, ya ku matsorata Allah hana idan ku barci matsorata, tsoro ba shi ke sa rayuwa ta yi tsawo ba, jarumta ba shi ke jawo mutuwa ba, duk jarumta tsara da bafili yake aka shi ba gida mutu. Ko ku ta kuna jin tsoro har na zaka jin tsoro, ko kuna jin tsoro in ta kuni talamuna fa innahu ya'lamun kama ta'lamun wa tarjuna min Allah ma la yarju wa kana Allah alimul hakim. In kuna jin radadi dan an harbe ku, kuna jin tsinin ma shi in an take ku, su ma suna jin irin yadda kuke ji, bambancin ku da su, ko kuna fatan gidan aljanna allati ardaha samawati wal ard, su ko ba sa fara ke mare to dan me zaka ji tsoro, dan me za a tafi mutuncin mu gale. Kuma ƴan security mu su sun ganance ne wajen su gano sirrin muskada. A lokacin ba darakta ne sai sun ba ku musu yasan ba. To me suke? Wai ba, wai ba, ƴan OBC din nan ba da wai ba. OBC gare su nasu na kansu na yasan da. Da yin fafin su da bindigogin su a tsakanin ibadar da Lagos da Kyagamu, ko ba abin da aka yi hari. Wai a za a ce an ba da naira miliyan ɗaya ko biyu ga dukkan wanda ya kamo gani. Ga wanda kamo Adams waye, gani Adams ne ko waye, wani saurin ya ɗan shekara 33 ko 34 daga cikin shugabannin OBC, har yanzu kuma yana nan ba a kama shi ɗin ba. Wai lada duk wanda ya kamo su a ba shi kaza, kuma ya fito a gina da shi da jarida, ɗan sanda ba su san inda yake ba. Mutanen SSS ba su san inda suke ba, intelligence na soja ba su san inda yake ba. Har yanzu dai yana nan a Lagos ya koya, amma ƴan jarida sun san inda yake. ƴan Punch da ƴan Concord da ƴan Guardian da ƴan Tribune duk sun san inda yake, tunda suna hira da shi. Dis dai sun san inda yake, amma ƴan sanda ba su sani ba. SSS ba su sani ba, duk kowa bai sani ba. Sai mu za a daina wa hankali, sai wa ji abin cikin mu. Saboda haka dole ku yi shiri. Ya ayyuhal ladhina amanu, haka ne ko? La tulhikum amwalukum wa la auladukum an zikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakum al maut fa yaqula rabbi lawla akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum min as-salihin wa lan ya'khira Allahu nafsan idha jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Ubangiji yace ya ayyuhal ladina amanu, ya wadanda suka yi imani, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah, dukiyarku da ƴaƴanku kar su sagaltar da ku daga ambaton Ubangiji. Kada kula da ƴaƴa san fara musu abin duniya ya tabbatar da ya mantar da kai tuna Allah, kada dukiya ta hana ka tuna Allah. Tuna Allah ya shafi karatun Qur'ani, ya shafi zikiri, ya shafi halartar jami'i, ya shafi jihadi, ya shafi dukkan wani aiki na gari. Kada dukiya da ya zumunta da kai wannan. Dukkan wanda ya aikata wannan to fa irin wannan sune hasararru. Sai Allah ya ce antukum min marzaqnakum, ku ciyar da abin da muka arzuta ku da shi. Min qabli an yati ahadakum al-maut, tun kafin mutuwa ta zo wa ɗaya daga cikin ku. Wanda ya tara ya tara. Jama'a fa au'a ya hasabu anna malahu asala da hugu, ya tara ya taskance tsammanin sa dukiya da, sai ka ji ya ce rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya ubangiji na maka dan jinkirta mun zuwa da wadansu yan mintuna, ya ubangiji ayi mun jinkiri, ga kudin, ga mala'ikan mutuwa ya zo, ga kudin so yake a bashi ranar minti biyar ko wasiya yayi, to a dauki ka za a yi jihadi, a dauki ka za a yi kaza, dauki ka za a yi kaza, rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa, ina ma kai mun jinkiri zuwa wani lokaci na kusa in samu in saraka wa kun minas salihin, in ka fahimta cikin salihan bayi. Sai Allah ya ce wa lam yu'akhkhir Allahu nafsan idza jaa ajaluha, da dai Allah ba zai ware jinkiri ba idan ajalin ta ya zo. Wallahu khabirun bima ta'malun, Allah masani ne mai babu labarin ne game da abin da kuke aikatawa. Saboda haka lallai mu yi amfani da lokacin mutum kafin lokaci ya gure mana. Munafunci abu ne mai muni kwarai da gaske. Munafunci malamai suna kasashe gida biyu, akwai annifaku al-akbar, akwai annifaku al-asgar, babban munafunci akwai kuma karamin munafunci. Shi annifaku al-akbar shine kuma ake ce masa annifaku al-i'tiqadi, munafunci ta fuskar aqida. Shi annifaku al-asgar karamin munafunci shine kuma ake ce masa annifaku al-amali, munafunci ta fuskar aiki. Kowanne mummuna ne, sai dai ɗaya ya fi ɗaya muni. Shi annifaq al-akbar wanda kuma shi ne annifaq al-i'tiqadi, munafunci na aqida na kuduri, shi ne a zuci kana tare da kafirai amma akan harshe kai musulmi ne. To dukkan wanda yake wannan munafuncin tabbas kafiri ne, ba musulmi bane ba. Kuma su ne waɗanda in sun mutu Allah ya ce innal munafiqina fi dharkil asfali minan nar wa lan tajid lahum nasira, yana cikin ramin ƙarshen ƙasa na cikin wuta, cikin mata suke ko maza. Amma annifaq al-amali, munafunci ta fuskar aiki, zuciyarka tana tare da musulmi kuma kai musulmi ne amma kana yin waɗansu ayyuka irin ayyukan munafikai. Shi ne manzon Allah ya bayyana cikin hadisi, ayoyin munafiki guda uku ne, idan ya zance ya yi ƙarya, ƙarya alama ce ta munafunci. Amma annifaq al-amali wanda baya fitar da mutum daga musulunci, matsayinsa matsayin kabira min al-kaba'ir, idan mutum ya alƙawali ya saba, wannan baya fitar da mutum daga cikin musulunci amma abin da ya kabira ce min al-kaba'ir. Haka kuma idan mutum an ba shi amana ya ha'inci, duk wannan annifaqul asghar ne ko annifaqul amali, baya fitar da shi daga musulunci amma ko mummuna ne shi ma, yana kawo cikakken cikar tauhidi da kamalar imani. Don haka yana da kyau mu lallabe tsakanin wancan da wancan, don bambancin su ya kama ban. Duk wanda muka san yana da munafunci na zuci, yana tare da kafirai a ɓoye amma a zahiri yana tare da musulmai, to wannan kan ai kafiri ne wanda idan ya mutu ba za a yi masa sallah, ba za a yi masa sallah ba in an san shi. Ko da waɗanda manzo Allah ya musu sallah farkon musulunci ne, daga ƙarshe Allah ya ce wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri, sai ya ce me, innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وتكاد سنزم كافرين كفروا بالله ورسوله وتزهق أنفسهم وهم كافرون كاد سنزم كافرين كافر كده حتى وأن نبام جنا ما أتي ما وإذا سداتي درهم ربن جدي لنا نتاتي كياما أما بي النفاق الأملي منافنتي نأيكي كمن قريا كمن صابع القولي تفعلا بنجن أيوكا نمنافنتي to wannan kan suna kawo cika sa zuciya da tauhidi. Kar ka dauka abu ne mai sauki. Manzon Allah ya kwatanta irin waɗannan laifuka da matafiya da suka sauka a daji, suka fito da gurbinsu za su dafa su ci, sai babu itace. Sai shi gaban ayarin tafiya ya ce, ku tafi kowa ba abin da nake so sai samu mun sanda guda ɗaya. Ya ce, to in dai kuna da yawa, wancan ya kawo sanda, wancan ya kawo sanda, wancan ya kawo sanda, kafin ka ce kuma me zai faru, an tara itace shin har sai a dafa abin da ake so ko a gasa a ci a tafi. Yace to haka ƙananan ayyuka suke na munafunci wanda mutum ke renawa, ko haka ƙananan ayyuka suke na saɓo wanda mutum ke rena, muhaqqaratul dhunub wanda mutum ke rena su, a hankali za su taru su taru su taru har su zanto itacen dafa ka ba tare da ka farka ba.
dan haka mu'mini shine wanda yake kallon girman laifinsa ko da kanuni ne, amma munafiki shine wanda zai aika talabi sai ya ganin kamar sauro ne ya buta kasa da idanunsa. Dan haka sanyi kokari mu kiyaye. Abdullahi bin Abi Mulaika yake na riske sama da mutum 30 cikin sahabban manzon Allah, kowa ɗaya daga cikin su na jin tsoron munafiki. Sahabbai fa jin tsoro suke kasa da munafiki wanda suke da wannan garanti din na gafara radiyallahu anhu radu anhu. Ina da mu kuma Umar bin Khattab ya samu Huzaifa bin al-Yaman yace da shi manzon Allah ya lissafa ka maka munafikai ba ni a barin su, yace ai dan na faɗa maka na tuna asirin manzon Allah, yace to dan Allah ya kirga da ni a ciki ko babu ni. Umar bin Khattab, Umar din da ke dan baya hada hanyar shi, Umar din da yake sarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure da Aisha Hafsa da manzon Allah, Umar din da yake na biyu cikin manzon Allah a cikin musulunci bayan Abu Bakar, daga Abu Bakar sai shi Umar ne wannan babban matsayin. Manzon Allah ya hau kan dutsen Uhud, shi da sayyidina Abu Bakar da Umar da waye sai dutsen Uhud ya girgiza, sai manzon Allah ya daka masa tsawa ce uthbut ya jabal fa innama alayka nabiyyun wa siddiqun wa shahidan, wanda ke kanka annabi ne da siddiqi Abu Bakar da masu shaida guda biyu Umar da kuma Usman, ka duba fa jabal. Amma tare da haka ke cewa Huzaifa dan Allah an lissafa da ni, ba kuma da wasa yake ba, da gaske yake dan jin tsoron kare shi daga cikin munafinci, saboda abu ne ke ɓoyewa cikin jama'a ba tare da hankali ba. Da haka babu yanda za a yi mu nisanci daga munafunci sai mun bunƙasa ikhlasu. Kullum kowa ya rinƙa yi imanin sa washi abinda za ka ce da abinda za ka aikata, ka duba haka dan wasai ko yaya aka yi ka ji daɗi, ka yi ƙoƙarin ka yi faɗa da zuciyarka ka ture wannan daɗin da ka ji na yabanka, kada kuma yaban ya ƙara ma himma a kan da ko yaya aka kushe ka ka ji haushi, ka yi ƙoƙarin ture wannan haushin, kada kushewar da aka yi ta dakushe ma himma. Dan tunani ne dan Allah ba dan ya babbaza dan kusa ba, ka ji daɗi da baka ji daɗi ba dan Allah kake yin albarka. Ana tafiya tare da kai dan ɗan musulmi, kar ka ce dole sai duk abokan ta kai sun bar da maka, idan ka ta mare kai yaji ba ka zuwa masallaci, ba ka zuwa mitin, ba ka zuwa ayyukan addini, ka san madan sanwa suna haka. In ka zo wajen mitin ka ba da shawara, ka daga hannu so daya su garin ta zuwa kallanta, so biyu su garin ta zuwa kallanta, ta ji masa ni zan fita ka zari ko inni ba za ka nema ba, in ka fita ba za ka dawo ba, yau na daga hannu ba ce komai ba budan wa kake yi. In ka ba da shawara ɗaya biyu ba karɓa ba, dan me za ka ga haushi? Kyale mana bayan shekara ɗaya wata rana in ka ba ra'aya kaza, ya ce dole sai yau za ka ga. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an nuna musu zai shiga Makka. Sahabbai suka taho, za a je a ja Umar sun zo da biya kafare suka fara suka hana su fita, aka yi sulhu aka ce a koma baya. Umar dan sadaka ce manzo Allah ba sai kai ce kai mu farki za su ga Makka ba, a je a shiga mana ko da tsiya, yace yi da na Makka farki nake za mu shiga, na ce wannan shekara mata mata lalle shiga kan za a shiga, amma yace ma dole sai wannan shekara idan ya zaka da shawara sai an karba yau. Ina fadin cuta ne ba dan wani daga cikin ku ya kai kara ba, sai na san duk inda taron mu yake ko na kungiya ko na cibiya ko na unguwa ko na komiti sai an samu wannan matsalar, komitin unguwa komitin kungiya wace ce duk sai an samu wannan matsalar. Wani ya shigo dan ya samu matsayi, in bai samu matsayin ba sai kawo ci ka kada ba dan Allah bane ba. Wani ya shigo ya ba da shawara ba ya daidaita ba, wani ya bar an karba sai ya ji haushi sai ya daina zuwa wurin taro ko mitin sai ya watse, wani ya zo ya ce kaza an kiyata, dan Allah kake na ruwanka da wani kaza. Dole sai mun yi wasu imanin mu dan mu gane ba dan bukatun mu ba muke dan addini, wani ya bakanta mu wani ya daddawo dan ba dan shi nake ba. Kuma ka tuna duk aikin musulunci namu ne mu duka, aikin gidanka ne naka kai kadai. Ko ba na shiri da Alhaji Rabi'u, ko ba na shiri da malamin da ke haduna, harkar gidana ba zan fashi ba, ba wanda yake dole sai na fashi. Amma ga wata harka ta addini ta masallaci, masallaci kan ba mallaka ta bane ko da ni ne neman, ga wani abin da babu yanda za a yi yanzu ba ni da canjin Alhaji Rabi'u sai shi zan je gida in yi masa sallama ya zo mai wannan aikin, ko da ko yan aiman hawa a gidana ba zan ba shi labari ba. Ga wani abu da ba yanda za a yi in samu cin nasara sai na haɗa da malamin nan, sai in je har gidan sa in yi masa sallama dan ya zo a tafi tare dan wannan abin, sai da taimakon sa zan iya yi, dan namu ne mu duka shine musulunci. Amma lebarancin gidana, aikin gidana, shawarwarin gidana ba suna sa shi, kuma ko Allah bai ce ba dole suna sa shi. To sai mun bambance tsakanin wannan guda biyu wanda yawanci shine mutane ba sa gane. In ka gana watsar da wani ba ne na watsar da shi ba, shawara ce ta gane wani ba ya da kirki, dole ba abokin tafiya ba ne mu watsar da shi mu duka, saboda zai kawo mana cikas amma da dan ya taimaka mana. Amma ni kadai ya mun laifi dan me zan kore shi daga cikin aikin addini, dan me wata hujja nake da shi ni kadai fa, dan me zan ki zuwa wani aikin addini saboda wani? To dole sai mun koda da salatu mun wata shi mun gyara niyyoyin mu, kullum mu rinka jaddada niyya, kullum mu rinka yin ayyuka nagari, kullum mu rinka roƙon Allah muna cewa rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana, kullum mu rinka cewa allahumma ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinika, ya Allah mai tabbatar da zukata, tabbatar da zukata kan dininka. To idan mun yaki da zukatanmu, to lokacin ikhlasi zo, to idan ikhlasi ya zo, to kada za a nemi munafinci a rasa jama'a. Karin tsawata mana sama da kima, wannan shine biyan bashi na makon da ya wuce baya. Abinda na faɗa ya zama daidai, Allah ya bamu lada, wannan ku kuskure, Allah ya ce mana. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Kwanu shine ranar Juma'a da ta gabata, bayan kammala sallah sai wannan uwa ya zo mun da wani launi na auduga irin wanda mata ke amfani da ita lokacin da suke jinin al'ada. Bayan ta takarda ce wadda take bulu a ciki, kuma audugar kamar yadda aka saba da ba farashi. Yace wannan audugar a yanzu waɗansu ƙungiyoyi da ba a san ko suwaye ba suna yawo da ita, suna raba ta a makarantun 'yan mata kyauta ba sai an saya ba. To sai waɗansu 'yan mata suka kamu da rashin lafiya iri ɗaya, kuma duka ta shafi matuntakar su. Da aka kai su asibiti, sai aka sanya shakka game da wannan audugar da suka yi amfani da ita. Sai aka gudanar da bincike a Zaria. Sai binciken ya ba da sakamako kamar haka. Farko dai, a cikin audugar akwai ƙwayoyi da aka sa na magani waɗanda suke iya hana ɗaukar ciki, ta yadda idan mace na amfani da ita, wato za su hana ta samun juna biyu. Na biyu kuma, akwai waɗansu ƙwayoyin cuta da aka daskarar da su a ciki wanda za su taimaka wajen lalata mace gabanta. Kuma yanzu haka akwai 'yan mata guda uku a asibitin koyarwa na Ahmadu Bello University da ke Zaria wanda suka kamu da irin wannan cutuka. To a can Zaria sai nan take aka ci gaba da faɗakarwa, kuma har abin ya zo nan. Da bincike ya bincike, sai aka samu kamfanin Always, wanda kamfani ne da ke Lagos, ba mamaki ma na 'yan OPC ne. To su ne suka yi wannan audugar ta musamman, suke rabar da ita kyauta. Yanzu haka a nan Kano an rarraba ta kyauta da yawa. Wannan ta sa na yi hudubar Juma'a a kai a cikin tafsiri da muke na ranar Juma'a, kuma na faɗakar cewa ya kamata gwamnati, musamman ma'aikatar kiwon lafiya, ta yi ƙoƙarin gudanar da kwakkwaran bincike da za ta bai wa mutane bayani warakakke na a daina amfani da wannan auduga. Sannan kuma ita kanta audugar Always, da galibin mata ita suke amfani da ita, ana ganin ma ita ce ma ta gaba, don da akwai auduga ta Trust wadda yanzu idan mace tana amfani da ita, ana ganin ma yar tsauri ce ko ba gidajiya ce a tsakanin mata, sai ta Always. To ita kanta ta Always, tun daga watanni 5 na ƙarshe ɗinnan zuwa yanzu, duk matan da suke amfani da sabuwar Always ta yanzu, to za ka ga suna da waɗansu ƙuraje da suke fito musu a matsayin cinya, wanda suke haifar da ɗaɗewa da fitowar waɗansu ƙuraje ƙanana. Galibi mata ba sa iya faɗawa mazajensu don kar a fahimce su da wata cuta. Waɗansu kuma ba za su iya faɗa ba, ko da sun je asibiti, don wuri ne da galibi mace na jin kunyar ta faɗi me ke faruwa a wajen. To amma waɗansu sukan faɗawa mazajensu. Kuma wannan ƙaiƙayi da ke haifarwa da ƙuraje a nan matsayin cinya, kai kanka namijin sakamakon saduwa da iyalinka sai ta gamu da wannan ƙuraje da wannan ƙaiƙayi. Daga yau hudubar zuwa yau, ban san adadi na mata da maza ba da suka yi mun telefon ko suka same ni suka gaskata ni kan abin da na faɗa. Cewa wallahi haka ne. A yanzu haka na tabbatar a cikinmu daga faɗin haka.